Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ta sabuwar takaddama tana neman barkewa tsakanin kungiyar kwadago ta NLC da kuma gwamnatin tarayya akan batun mafi karancin albashi. Majalisar Wakilan Najeriya ta ci alwashin gama aikin tantance kasafin kuɗi cikin dan kankanin lokaci da zarar ya iso gabanta a ranar Talata mai zuwa. Har yanzu ƴan siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna ta yi a nan jihar Kano. Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu barkanku da wannan lokaci Adamu Suleiman Muhammad ke muku fatan sake saduwa a cikin wani sabon shiri na kowanne gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kansu kamar yadda al'adar shirin take bisa cin gajiyar sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa. Mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osunbajo ya ce gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari tana buƙatar sanya gaskiya a lamarin ta na tattaunawa akan batun mafi karancin albashi ga ma'aikatan kasan nan wanda izuwa yanzu ba su fara cin gajiyar shirin ba. Professor Yemi Osunbajo ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunsa Lalu Akande ya sanya wa hannu. Inda sanarwar ta rawaito cewa mataimakin shugaban kasar ya ce wajibi ne kungiyoyin kwadago su bi hanyoyi na gaskiya domin samun daidaito na albashi ga ma'aikatan waɗanda ba su fara amfani da tsarin mafi karancin albashi ba, domin dai tuni gwamnati ta dukufa ka'in da na'in domin hada hannu da kungiyoyin kwadago na kasar nan ganin tabbatuwar wancan al'amari na mafi karancin albashi. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da a ranar Talata mai zuwa ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗin shekara mai kamawa. Tun da dama majalisar ta ci alwashin gudanar gurin ganin cewa kasafin kuɗin a cikin dan kankanin lokaci sun tsefe shi da tajewa domin samun moriyar al'ummar Najeriya. A baya dai bangaren zartarwa na kasan nan ya zargi majalisar da ta gabata da cewa tana kawo masa kafar ungulu gurin tafiyarwa musamman ma akan batun da ya shafi batun kasafin kuɗi. Sai dai izuwa yanzu za iya cewa kuma farkin bangaren zartarwar ya kare sakamakon yadda al'umma suke kallon an yi irin abin nan da ake cewa tuwo na maina na samun mallakar shugabancin zaurukan majalisar kasar. Injiniya Sani Bala Tsanyawa dan majalisa ne wakiltar kananan hukumomin kunci ta Tsanyawa a zauren majalisar wakilan teburin gauta ya tambaye shi ko ya suke ganin samun cika wancan alkawari da suka yi na tantance kasafin kuɗin cikin kankanin lokaci domin samun aiwatar da aikace-aikacen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa al'ummar kasa.
Eh, haka muke fata, shi yasa zaka ga kullun shugaban majalisa dokoki da shi kansa Ahmed Lawan wato president na Senate suna kira ga shugabanci na kasa wato abin da muke kira executive sai maza su kawo shi saboda komai yana da lokacinsa da ka'idarsa. Mu mun sha alwashin cewa za mu yi shi cikin lokacin da za ya kasance an kawo shi an approving din sa kafin December 31 ga wata, yanda 1 ga watan January na 2020 za a fara sabon budget. To amma kira muke ta dai cewa a gaggauta a kawo shi domin akwai abubuwa na kwamitoci da yawuce-yawuce da za a yi da kuma zuwa na defense da su kansu executive za su zo su yi a majalisa, waɗanda abubuwa ne dukkaninsu masu ɗaukar lokaci. Kuma yanda ka'idar budget ɗin take ba wai kawai da an kawo ba ne za a buga masa system a ce tafi, a duk waɗannan ka'idojin da ka sani na majalisa sai an bi su. To ganin lokacin da suke ci shi yasa kaga kuma idan an kawo su October, November, December kadai muke da su wata uku, wanda da akan yi wata bakwai shine muke kokarin mu ga cewa duk abin da zamu yi cikin wata biyu zuwa uku an yi wannan tsarurruka an gama.
Jan kafar za a iya cewa daga bangaren su zartarwa ne na rashin kawo muku shi domin ku ga kun yi wancan abu da gaggawa.
Eh, to tunda aka rantsar da shugabannin majalisa ai kaga ne cewa suna ta kokarin cewa a kawo kuma abin da har yanzu ba a kawo ba.
Injiniya Sani Bala dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin kunci da tsanyawa a majalisar kasa. Sai dai duk kokarin da su injiniya Sani Balan suka ce suna yi domin ganin sun sauke nauyin da al'umma suka dora musu, shi kuwa tsohon gwamnan jihar Imo Senator Rochas Okorocha ya buƙaci a rage sanatocin kasan nan. Dan majalisar dattawan ya bayyana haka ne, inda yake cewa rage yawan ƴan majalisar dokokin kasan nan da zumar kawo ƙarshen kashe kuɗin da gwamnati take yi babu gaira babu dalili. Sanatan ya ce tsarin mulkin Najeriya ya buƙaci a samu sanata uku daga kowace jiha a Najeriya, inda sanatan yake ganin haka a matsayin wata hanya ta bata kuɗi kawai, domin a cewar sa kamata yayi a ce kowace jiha ta sami wakilci na mutum daidai. Rochas ya kuma ƙara da cewa ko menene amfanin samun sanatoci masu yawa da kuma samun ƴan majalisun dokoki fiye da 300, wanda yawan ƴan majalisun na da tasiri sosai akan tattalin arzikin ƙasa, ganin cewa ana kashe musu biliyoyin kuɗaɗe domin gudanar da harkokin su na yau da kullun. Dama dai tuni ƴan ƙasa suka fara bayyana takeicin su akan yadda majalisun suke fifita al'amuran kansu, ba wai muradan talakawan da suka tura su izuwa wancan guri ba. Yusuf Zara dan jam'iyyar PDP yana daya daga cikin waɗanda suke jefa wancan kalubale akan wakilan.
Senatoci da muke da su direb, ya kamata albashin da ake baku, ya kamata ku dubi talakawan Najeriya. Abinda fa aka duba kowanne ina kashe kuɗi dan ma ice zaben nan, ba dan talakawa yake yi ba, dan kansa yake yi, saboda madu dan kudaden da kuke diba, yanzu gashi nan kuma kun kafa kahon zuga, wai za a kawo budget ku sake yin kasafi. Bayan fa kudin da kuke zuga kuma akwai kuma tituka kudaden su daban-daban ake diba.
To yau kuma ƴan majalisa ne suka tsone ma ido?
A ƴan majalisa ai abin da suka tsone mi ido, ba wai suka tsone mi ido ba. Magana ce ba dan talaka yake ba. Idan nan talaka yake ga mai tafiya ya kaddar ganin mu da sai tofa na so yi ido a ƙasa. Baya tunanin da ke shine ya zai samu abin da zai ci da magana shi da yarda da dare. Amma su fa ga kuɗaɗen da ake basu, manyan da ma fa tari ga da suke sakawa fa, wannan ko dole kun san za a bar.
Baka ganin girman aikin da suke da irin wakilci al'umma dan bin mutane na ƙasa?
Ba sa girman yawan talakawan suke Najeriya suke cikin la ilaha ulai suna auna shinkafa yar kuran naira 850 ta wuce ba ta waje ba. Sannan kuma a ce da ni wai dube su, yaya zan dube su suna diban kuɗin mutane? Kowanne motarsa yanzu ma so suke basu ko masu hawa mota bulletproof wanda kamar tashi ihu da su. Duk wanda zai zo da Kano daga Abuja girgin masa zirgin sama
da kasan yanayin tsaro da ake ciki dan sun yi wa kansu wannan laifi ne.
Ai da manyan kasa na sabon manyan hanyoyi dole ma a zuba tsaro, su kansu masu laifin ba su fito ba. Amma sun ga talakawa da suke bi, in an kama ka kana da ubangida a bada kudi a fito da kai. To amma yanzu magana ke su kuma sun ware kansu, duk mutumin da yake rap din nan Abuja zai hau jirgi ita ho Kano, in zai koma Abuja jirgi zai hau, ko da kombi din zai tafi sai ce ku tafi da motocin zan same ku Abuja, za mu hada Abuja.
Wai yanzu me Yusuf Zare yake so ƴan majalisu su yi?
Abinda nake so su rage albashin su kuma su dubi talakawa. Yanzu gashi nan suna ta bude ido Buhari zai kawo bada majalisa a sake yin watanda, sannan fa ga wani sit allowed da ake basu, in za su tafiya a basu kuɗi talaka ina da kansa. Kuma duk wani shekara 8 ina sanata ko shekara 8 ina rep, ba ma zai dawo local government din sa gida i zauna ba, sai gidan Abuja i zauna, wai shi talakawa hai hata.
Wato dai kana nufin doka ta fara daga gida kenan?
Doka ta fara daga gida. Ga mutanen dumu da kashi a cikin jam'iyyar APC, amma an yi biris da su, su kuma wannan za an yi tona mai nawo dukkanin su da majority nan ƴan APC ne. Mu sai muke dukan na cinan, domin me sun yi alƙawarruka bala adadin har yanzu cika mana ko daya ba.
Yusuf Zara kofar na isa dan jam'iyyar PDP a nan Kano. To da batun majalisar, bari mu shigo nan jihar Kano gadan-gadan. Fara da jin masu taya gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje murnar samun nasarar da yayi a kotun sauraron kararrakin zaɓe. Honorable Hayatu Musa Dorowar Sallau dan majalisa ne mai wakiltar kananan hukumomin kura da garin Malam a majalisar dokokin jihar Kano, wanda ya ce wajibi ne su murna ga gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan wannan nasarar da ya samu, da hakan yake zama wata ƴar manuniya akan kokarin gwamnan na inganta rayuwar al'umma.
Na taya mai girma da babban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam murnar samun nasara a kotun sauraron kararrakin zaɓe da aka yi a Kano. Fatan Allah ya inganta, Allah ya ƙara tabbatar masa da nasara. Kuma ina gayawa su abokan wannan hamayya tamu cewar wannan al'amari ne na Allah, kuma ya kamata a barwa Allah. To amma dai muna shirye da cewa ko yau ko gobe an tafi, muna nan kuma nasara ce mai girma gwamna zai ci gaba da samunta daga nan har sukun. Alhamdulillahi, mun gode.
Hayatu Musa Dorowar Sallau kenan dan majalisar kura da garin Malam a majalisar jihar Kano. Shi kuwa Isa Zakari Falali daga yankin karamar hukumar Takai ya zo yana bayyana cewa nasarar da aka samu nasara ce ta ci gaban jihar Kano, da yake bayyana cewa wasu a baya sun so su kawo nasarar tanraki.
Domin gudama mutanen Takai duk abubuwan da ake na siyasa, to mai girma gwamna Takai ce take zuwa na daya a wajensa. Ba don komai ba kasancewar kokarin shugaban karamar hukumar Takai Barista Haruna Muhammad Falali. Duk wani abu da aka ce na Ganduje ne zaka ganshi a gaba-gaba yake, domin a ga cewa an samu nasara. Idan ka duba zaka ga cewa ba ma malamai ba, bayan iyayenmu malamai da suka yi wannan al'amari, an zo an kirawo ƴan siyasa daga kowanne bangare, an tara su, an ci abinci, an yi murna farin cikin wannan nasara da aka samu. Haka ishe kenan cewa wannan nasara da aka samu ba iya ta mai girma gwamna ba ce, wannan nasara ce ta mutanen jihar Kano, kuma muna kira ga mutanen da ba su samu nasara ba su zo a hada kai shi mai girma gauna mutum ne na gari kuma mutum ne wannan hannunsa a bude yake idan ka zo da alheri zai mayar maka da alherin kuma sannan shi ma shugaban karamar hukuma ta kai irin wannan halayya ce da shi na farko dai baya riko kuma mu'amala duk inda ka bazai mu'amala da kai idan ka dauka kuma za ka cewa zuwan sa a karamar hukuma ta kai duk wata mazaba da take karamar hukuma ta kai ba wace ba aiki ba idan ka dauka zaka dauko mazabar zuga zaka cewa an yi mata draining an yi mata masallacin juma'a idan ka dauko falali za ga an zo an gyara musu makarantu an yi aikin gada guda biyu idan ka dauko kuka zaka samu an musu masallacin kansu salawati idan ka dauko bagoro zaka samu an musu masallacin kansu salawati idan ka dauko fajewa zaka samu an musu masallacin kansu salawati so da haka duk mazabar da take ta kai mai girma shugaban karamar hukuma ta kai yayi ayyuka sahalewa da mai girma gwamna yayi musu domin shi da ma dan amana ne na mai girma gwamna domin duk inda yaje magana yake ta mai girma gwamna ina zaka je aiki duk inda yaje wannan dama abin da yake ga mana kenan mu da muke tare da shi saboda haka muna godiya wannan nasara da aka samu muna godiya cewa mai girma gwamna mutanen Takai suna roko abubuwa na alheri mu ji labari a cikin garin Takai an kara musu ba dan koyi ba saboda dama masoyanka ne masu kaunarka ne
Isa Zakari Falali daga yankin karamar hukumar Takai to daga Takan bari mu leka karamar hukumar Nasarawa inda muka ji shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar Sala Komanda yana cewa dole a su jaddada godiyarsu bisa yadda al'umma suka yi fitowar farin dango suka zabi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da wasu kuma a gefe suka kalubalanci waccan nasarar zabi
Mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ci zabe kuma mutanen nan ba su yadda ba sun kai kara kuma Allah ya kara tabbatarwa da mai girma gwamna nasara ya kara samun nasara a kotu ba abinda zamu cewa al'umar jahar Kano da suka yi addu'o'i da goyen baya na samun wannan nasara da mai girma gwamna yayi illa iyaka mu kara gode musu musamman mai girma gwamna kamar yadda aka san shi da aiki in Allah ya yarda mai girma gwamna zai daura inda ya tsaya a cikin aikace-aikacen da ya faro kuma da izinin Ubangiji zai daura inda ya tsaya muna kira ga al'umar jahar Kano su ci gaba da bawa mai girma gwamna da shi da mataimakinsa da Tanasir Yusuf Gawuna cikakkiyar haɗin kai don samun nasara a bisa wannan aikace-aikacen da yake yi a jahar Kano muna godiya a madadin zababbun councilori gabaki ɗaya na karamar hukumar Nasarawa da shi kanshi mai girma Algon chairman gaban karamar hukumar Nasarawa Dr. Lamin Sani Kawaji a bisa aikace-aikacen da yake a karamar hukuma muna kuma godiya kwarai da gaske musamman mazabata ta Tudun Murtala da suke bada cikakken haɗin kai da shawarwari wajen kawo ci gaba a wannan mazaba muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allah ya riko da hannun mai girma gwamna da mataimakinsa Dr. Nasir Yusuf Gawuna
anya kana ganin murna ba za ta koma ciki ba ganin cewa ɗaya tsagin PDP sun ce za su dauka kara zuwa kotun gaba
to ai dama sun ce a Kano ma za su ne da nasara kuma gashi mu muka samu nasara saboda haka ba ma tsoron su kai duk inda suke so su kai a fadin Najeriya ina tabbata miki Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai yayi shekara 8 kuma yana gamawa sai mai girma Dubuci gwamna yayi shekara 8 sannan kuma mu zo mu ga wa za mu sa a gaba da izinin Ubangiji Kano ta Ganduje ce Najeriya ta Buhari ce Allah mun gode ma
Honorable Saleh Komanda kenan kakakin majalisar kansilolin karamar hukumar Nasarawa a nan jihar Kano to har yanzu muna yankin karamar hukumar Nasarawa inda ita ma Hajiya Yahanasu Buba Ahmad mataimakiyar shugabar matar jam'iyyar APC shiyar Arewa maso yamma ta bayyana cewa tun a baya gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya samu nasara na cinye zaben da aka aiwatar yanzu kotu sake tabbatarwa kawai ta yi a dan hakan bai zo musu da mamaki ba
dama ai ya ci zabe ya ci shari'a ne yanzu kuma zai ci gaba da cin shari'a da izinin Allah domin Abdullahi Umar Ganduje dattijo ne mutumin kirki wanda yake zuwa jana'ida wanda kuma isan kimar mutane kuma yana kula da nasa kuma yasan abin da yake yi kuma dukkan ayyukan da ake a jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje shine zabin Abdullahi Umar Ganduje shine mufita a jihar Kano domin ko ba komai muna zaman lafiya kuma yanzu wannan shari'a da muka ci alhamdulillah domin ko wannan shari'a da muka ci da ba mu muka ci wannan shari'a ba da kowa yana son ya bude shagon sa kuma kowa yana son ya wani abubuwa na kwanciyar hankali akan titina da zaman lafiya ya san cewa abin ya canza da yanzu ana nan ana doke doken mutane ana nan ana kada kade ana nan ana iho iwe ana ciwo mutane mutunci so dan haka mutanen jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje suka za'a kuma Abdullahi Umar Ganduje ya ci gaba da ayyukan sa na alheri kuma yana nan yana yi linkin ba linkin abun ma da mutane ba su zata zai yi ba yanzu ki duba ki ga makarantu duk makarantun nan aka ce a ba su koyi a ba su kaji bayan ana kai musu kayan abinci bayan an sabinta musu kudin kudin ma yan kwangilar kansu an sabinta musu to Abdullahi Umar Ganduje shine ta a Kano abinda nake fata Allah Ubangiji ya sa wanda za a nada mana su zama alheri a gare mu kuma Allah ya sa Baba Ganduje ya nada mana yan siyasa wanda suka san darajar mutane wanda suka san kimar mutane wanda idan dan siyasa ya taso ya zo maimakon a dinga zuwa Baba Ganduje a ce kaza yayi kaza to wannan commissioner nasa na ko ina ne ya kare masa ya ce masa to shikenan yanzu misali kamar Murtala Silangaro in ga Murtala Silangaro dan siyasa ne kuma har yanzu nan ma da baya commissioner yana nan yana ta fama da mutane kaman commissioner watsa labarai kin ga shi ma yana nan yana ta fama da mutane to irin wayannan idan za a nado irin su kaman su Musa Iliyasu Kwankwaso duk irin su a zabo su a nado mana su zo za su taimaka mu kun san yan jami'a ne mu harka muke da jami'a mu kuma a karkashin jami'a muke kowane lokaci kuma jami'a muna ba ta daraja so muna son dukkan wanda aka nada ba jami'a daraja su dubu wahalar da yan kasa suka yi
Hajiya Yahanasu Buba Ahmad kenan mataimakiyar shugabar matar jami'ar APC to a yayin da Hajiya Yahanasu take bayyana nasarar da gwamnati ya samu a matsayin cewa dama nasarar da suka dade suna fatan gani ce Shi kuwa Sadiq Babba gidan maza shugaban kungiyar PDP dodar shi ma ya bayyana cewa nasarar ta su ce domin kuwa tuni sun garzaya kotun sauraron kararrakin zabe domin tabbatar musu abinda suka zaba
insha Allah ta'ala mu muke da nasara a afil da zami bi iznillahi ta'ala domin wannan ba wani abu bane kotu ce ta farko wadda kuma akwai kotu ta gaba wadda take sama da wannan wadda insha Allah ta'ala abba shine wanda waccan kotun da zamu je ta gaba za ta tabbatar da cewa abba shi ya lashe zaben da aka yi na farko
har yanzu ba ku hakura ba kenan
ai ba wai muna yi bane dan kanmu muna yi ne domin wannan abin ya zama izina ga yan baye wanda za su duk wanda aka take wa hakkin shi yayi kokari ya nemi hakkin shi
ka san fa kotu ita da hujja take la'akari kuma wannan kotun ma da hujja ta yi amfani baka jin cewa in kun ji can din maridin tarihi ne zai maimaita kansa
ai ta kotu ne shari'a sabanin hankali ne yanda wannan ta yi nata na gaba muna kyauta da zatan insha Allah za ta kalli hujjojin da muka bayar bi iznillahi ta'ala ta karba hannu bibbi kuma sannan ta yanke hukunci a bisa tabbatar da abba shi yayi nasara da yarda Allah
idan kuma tarihi maimaita kansa din fa za ku dauki kaddara
insha Allah ma tarihi ba zai maimaita kansa ba in Allah ya yarda sabanin abin da ya faru a wannan kotu shi za a tarar a gaba
to suma addu'ar suke yi kamar inda kuke addu'a baka jin an ce in junan ku sammako wani a tafe kwana
in ju a to ai mu alhamdulillah mu ai muna yi ne dan al'umma kuma al'ummar jahar Kano da Najeriya gabaki daya su suke wa jam'iyyar PDP da abba gida gida samun nasarar wannan shari'a bi iznillah
kuma masu yi musu addu'ar samun nasara fa
wa yake musu addu'a su suke mu mutane da kudin su halak din su suke cirewa su biya su tafi su je su yi addu'a domin Allah Ubangiji ya ba su wanda suka zaba dan haka muna kira ga mahukunta da su dubo wannan lamarin su gani kada wannan abin ya zamto yan bayan suka taso su ma ya zame masa rashin adalci kowa ya samu dama ya ce sai yayi abin da yake dama dan haka muna kira ga shugabanni da a kula a lura da wannan abin da yake faruwa a jahar Kano sannan muna kira ga yan Kwankwasiya dan mu tsaya mu ci gaba da jajircewa akan wannan abin da aka samu domin ita garya fu da take bata aya gaskiya ku bi iznillahi ta'ala za ta tabbata abba za ta tabbatar mana da shi insha Allah a gwamnatin jahar Kano
Sadiq babba gidan maza kenan shugaban kungiyar PDP dodar a nan jahar Kano da kuma kalaman nasa ne zamu ja akalar shirin a wannan lokaci
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
a madadin abokanan aiki musamman jagoran shirin Nasiru Salisu Zango Ibrahim Isaac dan uwarano Salisu Baffayo da Kalis Shatima sunana Adamu Suleiman Muhammad da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya